أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله ملكك قد يا ملر إياك ليس في هذا مؤمن مريسي نا لربا 28 قوة رمضان الشكرة دبو دلي قبل 30 دترى نهجر منذ صلى الله عليه وسلم wanda shine 13 ga watan 6 shekara ta 2018 a lissafin miladiya, zaman mu na 28 kuma na ƙarshe a wannan shekara insha Allah ta'ala. Darussan tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka, masallacin galadanci a garin Birnin Kudu a jihar Jigawa. كما يدمك جمالي أكرا أنت سورة آل عمران آية 73. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ودندسك كافرت أي الذين كفروا waɗanda suka kafirta, kada su yi zaton cewa abinda muka yi musu na jinkiri ko jinkirin da muke musu ba kama su da azaba ba, cewa wannan yin hakan khairun alheri ne li anfusihim ga kawunansu. Innama numli lahum, kawai fa mun jinkirta musu din ne, liyazdadu ithman, domin su kara zunubi. Walahum azabun muhim, kuma suna da azaba ta wulakanci, mai wulakantar da su, mai kaskantar da su, wadda za ta nuna rashin darajar su a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan aya kamar da muka ji, shi Allah maɗauki yana gaya mana wasu abubuwa manya-manya masu daraja da ya kamata mutum ya lura da su a rayuwarsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana jinkirtawa bayinsa, baya musu uquba a lokacin da suka yi zunubi. A cikin al'ummomin da suka gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kuma mun gani gashi a cikin alqur'ani, wasu al'ummomi idan suka yi laifi sai a halaka su, wasu iska ta halaka su, wasu tsawa, wasu ruwa, kamar da muka sani dai a cikin abubuwan da Allah maɗauki gaya mana a cikin alqur'ani. Allah maɗauki kuma ya yi wa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawarin ita ba za a halaka ta irin halakawa gaba ɗaya irin wanda aka yi wa Adawa da Samudawa da mutanen Fir'auna, ba za a yi musu wannan ba. Da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa kuma Allah ya karɓa masa. Shi yasa za a yi ta zunubi, kaga Allah maɗauki ya bar mutane, tare da cewa akwai jarabawa ta kan zo nan da can a buga nan wata rana a samu wannan wata rana kuma a samu wani abu daban to kowanne ne da wancan da wannan kuma zaka samu har yanzu al'ummomi da suka kafirce ubangiji subhanahu wata'ala a rayuwarsu ba sa tafiya a tsarin da yake so suna abin da suka ga dama da kafirci da sabo iri-iri Allah madauki sai ya bar su wannan abin har ya kawo wata shubuha a zukatan mutane a zamanin yanzu kwanaki a cikin tattaunawar mu mun dan hararo wannan magana cewa zaka ji su suna tambayar me yasa zaka samu Allah subhanahu wata'ala ya kyale kasashen kafirci suna ta kafirci su ba a musu azaba kasashen musulmi kuma a cikin bala'i da wahala su suna musulunci amma suna suke cikin wahala to wannan abin yakan rude wasu waɗanda fahimta su dangane da addini ba ta da ƙarfi ko kuma ba su yi karatu na musulmi ne ba su yi karatu yadda ya kamata ba dangane da sanin yadda Allah ke mu'amala da bayinsa a irin waɗannan abubuwa a babban abin da Allah zai sanya wa kafirai da ƙasashen kafirai na abin da ya shafi hukuma akan halin da suke ciki ba cewa za mu yi baya yi ba yana yi bal wacce yake yi musu ma tafi wadda muke gani ƙasashen musulmin a ciki domin babu matsala a duniya a rayuwar mutum irin Allah ya hana maka imani ya hana maka tauhidi kuma Allah ya sanya maka ma'ishatan danka wato rayuwa ta kunshi duk mutumin da ba musulmi ba abinda ake kira walwala musamman ta cikin zuciya da nutsuwa da kwanciyar hankali to Allah yana hana masa wannan abu zaka ga duk kudinsa ba shi da nutsuwa ai suna da abubuwa ga security ko ina ga abubuwan har wurin nutsuwa da yawace-yawace a tafi da yara a huta duk ana yi amma ka tambaye su kai hira da su zaka ji suna faɗar cewa zuciyarsu ba sa samun nutsuwa akwai wani gurbi a cikin zuciyar da aka bar shi empty ba a cika shi ba to wannan gurbin ba wani abu bane rashin imani ne shine suke cewa spiritual bankruptcy idan mutum ya zama zu imani ba shi da shi to zuciyarsa duk abin da ya mallaka sai gan shi a cikin wahala yake zai samu mota zai samu gida mata ƴaƴa abubuwan duk da yake so hotel gidaje dukiya dai iri-iri ba abin da ba zai mallaka ba amma zaka gan shi ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali me ya sababi rashin imanin nan to kai kuma Allah ya baka wannan imanin ya baka nutsuwa ya baka kwanciyar hankali ana jarraba ka yau da yunwa gobe talauci gobe kaza da kaza rashin aikin yi matsaloli yau da kullum waɗanda Allah zai iya ɗauke su kowane lokaci kuma an ɗanɗana maka waɗannan abubuwa ne don ka tuba to a cikin hikimomin Allah subhanahu wataala dan ya nuna mana wato shine yake faɗin cewa waɗanda suka kafirta kar su tsammanin cewa jinkirin da Allah yake musu bai halaka su gaba ɗaya ba cewa wani alheri ne gare su ba alheri bane Allah ya jinkirta maka a kama karan kiyama ya fi tashin hankali wanda a ce an maka wani abu a duniya din nan da nan an kankare zunubin magana ta kare ka je wurin Ubangiji Salim Alif ko ba haka bane dan haka ashe jinkirtawa kafirai ba wani abu bane ai ya faɗa suratul kahf wa rabbuka ghafurur dhur rahma walau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adab bal lahum maw'idun gani suna da maw'idi Allah madauki yayi maw'idin lokacin sa ne bai zo ba ba su da makarkata daga ba inda za su je daga wannan maw'idi haka da Allah madauki ya sa sunnar sa ce daga an yi ya azabtar to da ba wanda zai zauna ya faɗa ma taraka alai ala dhahriha min dabba ko dabba ba za a bari ba gaba ɗaya duk za a halakar da mutane saboda daga kayi ukuba za ta zo daga kayi ukuba za ta zo to amma Allah yana da hikimomi a cikin haka daga cikin hikimomin Allah subhanahu wataala a wannan Allah madaukaki mai rahama ne shi yasa a watan ayar ya gabatar da ita da wa rabbukal ghafuru dhur rahmati shi yasa sai faɗi law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adab da ya kama su da abin da suke aikatawa suke tsoruta to da ya gaggauta musu azaba da duk an halaka su ashe rahamarsa da tausayinsa ita ta sa yake jinkirtawa ɗaya kenan na biyu
yana jinkirtawan ne a baiwa mutum dama ko ya tuba hikima ce a ƙara lokaci a ƙara lokaci a ƙara lokaci mutum ya ta haukansa wani ya zagi addini wani ya zagi Allah wani ya zagi manzon Allah wani ya zagi addini wani ya tabargaza sa yadda yake so kuma ka ganshi bulbul da shi mai addini kuma yana gudun duniya yana mai nadiya rarrame ya tsantsame sai ka dauka Allah ne baya san wannan wannan kuma Allah yana san sa duniya ba ta zama mizani ya dan uwa musulmi ka gane wannan samun duniya ba mizani bane akan cewa Allah yana san mutum shi yasa wasu kaje saboda rashin fahimtar mutane an ga mutum Allah ya rufa masa asiri da wani abu duka ko ya bashi ko wani matsayi sai a ce a wani Allah yana san sa Allah ya buɗa masa na'am Allah ya buɗa masa amma ba alamar so bace eh ba lalle ta zama alamar so ba eh ba da duniya ba alamar so bace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya ba ta da kima da tana da kima da ta kai girma da kimar fuffiken sauro da kafiri bai sha mukurwa ɗaya a cikin ta ba saboda Allah zai ga cewa albarka ka sha mukurwa ɗaya na ruwa ai ni'ima ce to ni'ima ko kafiri bai cancance ta ba domin kuwa bai yadda da Allah bai bauta masa ba don haka a shekar ka dauki ba da duniya a matsayin mizani ka zo ka rudu da cewa kasashen kafirai ko kuma a cikin kafirai masu kuɗi kaza da kaza da kaza duk Allah ya bar su shikenan alama ce ta cewa su yana son su mu kuma ga su da cikin talaushi sai ka rika ganin kamar ko addinin naka ne ma ba daidai ba wannan rashin fahimta ce kar ai wannan to nan tare da cewa khitabin da su ake wala yahsabanna alladhina kafaru alhisban nan abin da ake da ma zato afdan kada su zaci annama wannan asali annama ala rafsi arabe suke ta wajen ma'ana amma a rubutun alqur'ani haka suka zo a hade da anna da kuma ma yawwa ma din mausula sai anan ismu mausul ne ma'ana wala yahsabanna alladhina kafaru anna alladhina lilahum wanda kuma zaka iya ta'wilin wannan da masdar anna imhalana iyyahum ko imla'ana iyyahum jinkirin da muke musu khairul yafu shi yasa nan khairun ya zama mene marfu'i Allah ka kun gane wannan kaidan larabci dan haka ba annama ce irin wadda ta zo ga a gaba innama numli lahu ba ma'ana su dai ba wannan ta hasr ce waccan kuma da anna ce mafsula ko munfasila an ma almawsula amma kuma a khatun qur'ani haka aka same shi a rubuce a qur'anin asali shi yasa ake barin su haka ba za a canza ba domin shi alqur'ani yadda aka rubuta shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai din nan to ba a canza shi ko ba kuskure bane domin da ma anna din ce da ma din kuma a larabci akan yi haka za ka ba wani abin damuwa bane amma in ka zo tafsiri kana buƙatar ka san asalin abin da kuma ma'anar da za ta bayar don in ka dauke ta a matsayin innama ta hasrushe to ma'anar za ta bace Allah ka an gane don haka wala yahsabanna alladhina kafaru kada waɗanda suka kafirta su yi zaton anna cewa ma numli lahum abin nan da muke musu na jinkiri khairun alheri ne li anfusihim ga kawunansu innama numli lahum to ga innama ta hasr din kawai mun yi musu wannan jinkirin ne li yazdadu ithman dan su ƙara zunubi Allah madaukaki wannan lamun ta ta'alili ce dangane da Allah ta'alili ne na fi'ilin Allah yawwa yayi wannan ne domin kaza saboda kaddararsa da ilimin sa na kaddara da ya san cewa ba za su shiryu ba an fahimta su kuma dangane da su kafiran innama numli lahum liyazdadu ithman dangane da su lamun din ba ta ta'alili bace ta sayrura ce ma'ana dan al'amarin a ƙarshe ya koma musu sun yi ne domin su ƙara zunubi domin da sun san za su ƙara zunubin ai ba za su aikata ba mun yi magana akan bambancin lamun ta ta'alili da ta sayrura kwanakin nan ko yawa to ita ce nan ma dangane da aikin Allah na'am ta'alili ne dangane da su aikin su kuma bayani ne na abinda halin su zai koma nan gaba irin yadda muka yi magana dai a baya dangane da fadin Allah madaukaki a suratu Taha dangane da iyalin Fir'auna da suka dauki annabi Musa li yakuna lahum aduwan wa hazana wannan lamun din ba dan ba ta ta'alili bace ma'ana dan fi aqibatil amri annabi Musa ya koma musu ya zama aduwan ya zama abokin gaba gare su da sun san zai zama abokin gaba ai su ba za su dauke shi ba sai su dilmiya shi sai ya je ya halaka an fahimci bambancin wannan lamun da wacce to walahum azabun muhin kuma suna da azaba ta wulakanci mai wulakantar da su ai malam sa'id yake cewa wala yadhunnu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta kansu zaci ma'ana alladhina kafaru bi rabbihim wanda suka kafirce ubangijinsu wana badu dinahu suka yi watsi da addininsa wa harabu rasulahu kuma suka yaƙi manzansa kada su zaci anna tarkana iyyahum fi hadhihi ad-dunya cewa barinmu bai barinsu da muka yi a wannan rayuwa ta duniya wa adama istisalina lahum rashin tumbuke su da muka yi ba mu halaka su baki ɗaya ba wa imla'ana lahum da jinkirin da muka yi musu to kada su zaci khairul li anfusihim cewa wannan alheri ne ga kayunan ga rayukansu wa mahabbatan minna lahum kasu zaci kuma cewa ai san su muke shi yasa muka ba su duniya su suke juya ta an ba su duk abin da suke so tattalin arziki mai karfi makami tsara siyasar duniya sai abin da suka ga dama ake a ko'ina kasu tsammanin wannan so ne Allah yake musu jinkiri ne Allah subhanahu wataala yake yi kafin ya kama su kalla Allah sai ba haka bane inji malam cewa laysa al'amru kadhalika ma za'amu lamarin ba kamar yadda suka zata bane suke riyawa wa inna ma dhalika li sharr wannan saboda sharri ne amin san fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Allah a cikin kitabut tafsir fassarar fadin Allah madauki yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala layumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflik Allah madauki yana jinkiri ga az-zalimi ya ta jinkirta masa yana zalunci ana cimbuda masa duniya yana kare miƙe kafa yana tsammanin ai cancanta ce ta sa haka irin yadda Qaruna ya faɗa inna ma utituhu ala ilmin indi haka duk wannan imla'in ne ya sa masa haka jinkirin da aka yi masa to kafin Allah madauki hasfin sa shi to su kuma musamman irin na yanzu ba sa ma kawo wannan musamman a zamanin yanzu da ake maya kar addini wani zai kaga masa mazancin cewa akwai alaka tsakanin laifukan mutane da azabar da ake musu ko abubuwan da suke gani ne da kullum wata azaba ce Allah yake musu wani ma duk baya daukar wannan zai kai mun yi zancen kwanan nan shi ma ba cewa ba magana ce ta daidai baka ji wasu suna cewa ai Allah madaukaki wannan abubuwan da suke faruwa dan an ce an yi ambaliyar ruwa da gobarar daji da take faruwa a kasashen turawa da sauransu ai ba wata azaba bace wannan kawai dai wani abu da yake faruwa natural disaster ce kawai take faruwa eh natural disaster ce wani abu ne kawai ke faruwa to natural aje abin da aka ce natural Allah din ne ya yi shi ba shi ya kansa ba kuma yin abun ai duk abin da Allah yana da manufa a kai saboda haka in ya yi yana jinkirta ma wasu gaba daya yana kuma azabtar da wasu gurgudu a taɓa nan a taɓa can wani lokaci to amma su suna tsammanin isassu ce ta sa aka kyale su dabarar su ce da kwarewarsu ta wajen sanin rayuwar duniya da sanin tattalin arziki da gogayya ta yau da kullum ita ce ta sa aka bar su kuma suke ci gaba da siyasarsu da komai da komai to ba haka bane inna ma zalika li sharrin yuridu Allahu bihim saboda wani sharri ne da Allah yake so dangane da su shi yasa ya bar su haka wa ziyadatu azabi saboda karin azaba domin dadewar kafiri a duniya in bai tuba ba me yake karawa zunubi ne yake karuwa yana kan kafirci zunubi kuma na ta karuwa yana ta karuwa yana ta lodi yana ta lodi da an masa wata azaba aka bar shi da rai misali to da ta zama kankara ga wannan in ya tuba in ya zo ya musulunta to amma wannan ba a musulunta ba ba a daina sako ba kuma an dade da yawa shi yasa yake da muhimmanci mutum ya rika roƙon Allah subhanahu wataala dangane da dadewar rayuwa kullum ka roƙi dadewar rayuwa cikin imani ba kawai ka dade ba eh ba kawai a ce ka dade ka ji kawai kana son ka dade dadewa idan ba a cikin da'a ba to ba alheri bace ba alheri bace saboda kana tarawa kanka lodi da zunubi da zaluncin al'umma da abubuwa da yawa wanda ya kamata tun kafin lokaci ya matso dama kuma baka san lokacin ba to a tuba a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wa lihada yace wa uqubatan uqubatin ila azabihim da kuma uquba zuwa azabar da Allah ya kintsa musu sai ce wali hadha qala don haka Allah subhanahu wataala yace innama numli lahum kawai mun jinkirta musu ne liyazdadu isman dan su ƙara zunubi hikimar Allah kenan ya bar kafiri ya ta ƙara zunubi ta yadda a ƙarshe za a kama shi da zunubin farko da na ƙarshe mujin da bai tuba ba amma fakar amanta kuma rahamar Allah rahamar Allah duk shekarun mutum yana laifi yana kafirci yana zunubai iri-iri da zalunci sai Allah madaukaki in ya so kuma ya kaddara masa shirya sai ga ya shiryar da shi in ya shiryar da shi din nan fa duk abin da ya aikata an shafe shi haƙin dan adam ne kawai zai miyar ko ko banda shi yawa idan mutum ya ci haƙin wani yana kafiri sai ya tuba ya musulunta to ba su sukan duk da ake bin sa a baya ba wai an ce an shafe su bane ba shi yana nan sai ya biya amma zunubin da yake Allah yayiwa da zinarsa da abubuwansa sace-sace abinda sace-sace kai inda sace-sace duk suna cikin haƙin ɗan adam yawa da duk abin da yake haƙƙi ne na Allah to Allah sai ya gafarta shi gaba ɗaya da kafircin fa duk girman kafirci sai Allah ya gafarta shi amma haƙƙin mutane to wannan sai an je an maida shi Allah kyauta sai ce walakum azabun muhin kuma suna da azaba ta wulakanci wallahu ta'ala yumli lidh-dhalim Allah yana jinkirtawa az-zalimi hatta yazdada tughyanuhu har sai tughyaninsa ya karu mana ya kara keta iyaka ya kara fandarewa ya kara wuce iyaka wajen saban Allah subhanahu wata'ala wa yataradafu kufranuhu kafircinsa wannan nabun wannan shine taradaf yawa ayi kafirci bayan kafirci kafirci ya biyo bayan kafirci duk wannan dan haka Allah madauki ya bar shi thumma ya'khudhu akhdha azizun muqtadir sannan daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kama shi kamun al-aziz mabuwaye al-muqtadir kuma mai ƙarfin iko akan kowa Allah aziz ne ma'ana mabuwaye babu wanda ya fi ƙarfinsa sannan kuma shi mai iko ne akan komai don haka babu abin da yake iya zama yayi bangan bangan a gabansa Allah bai tunkuɗe shi ba babu wani ko ƙarfin mulki ko ƙarfin jiki ya ai ko ma menene mutum yake da shi waye bashi Allah ne bashi don haka duk zalincin mutum duk zalincin mai zalunci Allah yana jinkirta masa ne in har bai tuba ba ya mutu ya koma ga Allah to Allah subhanahu wataala zai kama shi kamar yadda ya faɗa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سيتي فليحذر الظالمون ذاك الظالمين سكيعي سجطوره أهير نوسو من الإمهال لقوانا جنكيلين دا أكي موسو كسي أمان نسوني أو ناسي دبار السوشي إيه رأيو الدنيا السوشي تسا أكجالسو ولا يظنو كدا سيزتي أن يفوتو الكبير المتعال cewa za su kubce daga hannun Allah madaukaki mai girma kuma madaukaki mai daukaka kuma mai girma girmansa zatan wa sifatan Allah akbaru min kulli shay'in a zatinsa da siffarsa babu wani abu da ya kai girman Allah a girman zati ma'ana zati ana nufin hakikanin Allah yadda Allah yake a hakikaninsa to yafi komai girma haka kuma a siffofinsa ya fi komai girma kuma ya fi komai ɗaukaka huwa alin ala kulli shay an mun taɓa maganan nan wannan duniyar da muke ciki da kuke ganinta da filinta da samanta da menene ɗinta haka take fa ƴar hinken nan in ka kwatanta ta da wasu halittun ma ballantana a wasu manya-manyan halittun na Allah to ballantana kuma girman mahalicci Ibn Mas'ud a cikin asar da aka rubuto daga gare shi a Abu Sheikh a cikin kitabu Al-Azama ya rubuto daga gare shi wannan babban asar ne na sha ambata mana shi dangane da in kana so ka san girman Allah subhanahu wa ta'ala kwatancen da ya yi dangane da kursiyin Allah da kuma al'arshin Allah ai mun taɓa zancensa ana ko wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah wanda Ibn Abbas ya fassara kursi shine mawdi'ul qadamaini ya inganta daga Ibn Abbas kamar da Imam al-Tabari ya rawaito to wannan kursi din ta fi sammai da ƙasa wasi'a kursiyuhu as-samawati ba sama kadai ba sammai baki ɗayan su da ƙasa baki ɗayan su ta fi su girma to ita kursiyu in ka hada ta ka kwatanta ta da al'arshin Allah kamar ka samu wani jeji ne ka jefa taro ka jefa kwandala ta karfe wanda kuka daina amfani da ita din nan da jejin da wannan taron wanne ne fi girma to taron shine al-kursiyyu al'arshin Allah ita ce shine wannan jeji to ballantana mahalicin al'arshin an fahimci wannan abu da ka a daina wasa da lamarin Allah a daina wasa duk yadda kake da girmanka na duniya na wani position da Allah ya baka wani matsayi da kuma girman jiki da ƙarfi ko dukiya ko influence da wani zai samu wallahi a kiyaye a ji tsoron Allah duk abin da aka yana lissafi a gun Allah nan da Allah kuma ya so kama mutum to kamu zai yi na wanda ba za a iya tsira daga gabansa ba ga dai irin girman da yake da shi babu wanda zaka iya kawo wa ce ka in zancen girma ne na jiki babu wanda zai zo tinkari Ubangiji ya ce ni zan tarewa ne mabiyina ne zan sa shi aljanna babu mai iya wannan in ƙarfi ne in influence din ne in kuɗi ne duka haka mutum aka haife shi bai mallaki komai ba salim alim haka ya zo sililinsa ba komai a gabansa ko kaciya babu da loba aka halice shi duk abin da ya samu na dukiya a wannan duniyar ya same shi kuma duk abin da ya samu na dukiya a wannan duniyar zai bishi babu wanda za a je a sa shi a kabarinsa da dukiya sai dai ana so da mai hasararta kamar da za ga wasu wanda ba musulmi ba suna yi a hada mutum da ko mota kujera da menene wani harfanka an sa masa wai da air condition Allah kyauta Allah ya kara mana imani to ƴan uwa saboda lokaci nan zamu saurara a wannan ayar in muka ci zamu shiga ta gaba lokaci ba zai ishe mu ba kuma da muka sani al'ada ce ta yadda muka saba duk shekarar da za a dakatar da tafsiri akan yi 'yan jawabai na ban kwana ga 'yan uwa musulmi wannan lokaci da muka samu mai albarka muka yi amfani da kwanaki 28 a cikinsa a wannan wata mai albarka muka karanta alkur'ani muka ji maganganun malamai muka dau abin da muka dauka na wa'azi muna fata Allah ya sa mana albarka a ciki za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala in Allah mulki ya kai mu shekara mai zuwa za mu tashi kan aya ta 179 ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib insha Allahu ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai yan jawabai da za a yi da haka sai mu dan saurara mu ji akwai masu gabatarwa da abubuwa insha Allahu ta'ala Allah ya sare mu barakallahu fi na kai ne MC ko
kada alkhairi kafin masu jawabai na gaba yadda aka saba duk shekara akan kira babban kwamiti na marayu wanda yake karkashin wannan tafsir din dan ba da jawabi a takaice na abin da suka gudanar domin zaburarwa ga sauran mutane da kuma jin abin da aka yi din insha Allah muna fata Allah ya sa a mizani zan kira shugaban su malam Awal Salih domin gabatar insha Allah shi ma cikin minti 5
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله سنة أول سالة دنيار كمارين دعاك فتا مقدشين شغبان كوميتي نام رايو وان دعاك كفا وانا مسالة واتو شكرو بيادة سكوچي كينا وانا شيني رهوتو كارو نبيار رزا أباير أئر وانا لوكتي نا وانا أيكم كوميتي a bara asusun wannan kwamiti ya samar da kuɗi wanda aka sarrafa su aka raba su a matsayin taimako kimanin naira 100 wato 903,400 amma a bana an sami ci gaba a inda wannan kwamiti ya sami kuɗaɗe da ya sarrafa su ya raba don taimako kimanin naira 1,300,440 na hanyoyin da aka samu wannan kuɗi sun hada da shi
wannan kwamiti na marayu yana da karamin kwamiti a cikin shi wanda yake gabatar da harkokin noma da kasuwa. Wannan kwamiti din a cikin abubuwan da yayi na gudanarwar noman sa da kuma kasuwanci ya miko wa wannan shiri na bana na azumi kimanin naira 401 da naira 240. Sannan akwai wasu mutane guda 7 da suka bada gudunmawa mafi tsoka wanda su din a tsakanin su abin ya hadar da abin da suka samu shine suka samar shi 587. Sannan sauran jama'a kuma sun hadatta su gudunmawar kudade da taimako na abinci da kuma tufafi wanda hakan shine kimar da aka yi wa kudin da suka bayar kenan da abincin da kuma tufafin ya kai 316,200. In ka hada wannan kudaden za su baka wancan lissafi na sama wato babban kenan. An kashe wannan kudade an bada taimako yanda aka saba bangarori guda biyu. Bangare na farko shine wato bayar da taimako na abinci. Wannan kwamiti a cikin rijistar sa yana da gidajen marayu ɗaiɗaiɗai har 183, amma kadai ya iya taimakawa gidaje 140 ne daga cikin 183. To taimakon ya gudana gwargwadon yanda su gidajen suke mana yanayin su da kuma bukatun su. Akwai gidaje guda 70 da aka ware su wanda kowanne daga cikin su an bayar shinkafa kwano 3, masara kwano 4, gero kwano 4 da kuma mai wato rabin gala wanda aka yi wa abin da aka ba su kima ya kai 6,640. Akwai kuma wasu gidajen guda wato 30 da suka sami shinkafar kwano 3 da masara kwano 4 amma banda gero saboda yanayi da kuma mai rabin galan wanda su kuma abin da suka karba kimar su ta kai 5,040. Akwai kuma wasu gidajen guda 20 wanda su ma an ba su shinkafar kwano 3 amma su banda masara sai dai da gero da kuma wato mai din rabin galan wanda abin da suka karba kimar sa ya kai 5,320. Akwai kuma wasu gidajen guda 20 dai a cikin wannan 140 din, su kuma gwargwadon yanayi da suke ciki ko kuma bukatar da suke da ita ko yawan su ya sa an ba su shinkafar kwano 4, masarar 4, geran 4 da kuma mai rabin gala, abin da suka karba kimar sa ta kai naira 7,440. Idan ka hada wannan kudi zai baka naira 1,870 wato da 1,200. To shi wannan kayayyaki da aka ji na abinci an yi jigilarsa, dakonsa, samar da ledodi da buhuhuna da kuma robobi da za a wato raba su wannan kayayyaki, hakan ya ci kudin da ya kai 25,140. In ka hade dai a wannan bangare na abinci an sami naira 896,340 shine abin da aka kashe a wannan kaso na farko. Wato kaso na biyu kuma shine an samar da dinki ko yadi ko kuma kayan sallah da su wannan gidaje na marayu wanda a rijistar mu muna da yara daidai har 764 a cikin wannan gidaje da aka ambata wato 182. To a cikin su amma an iya yi wa dinki ko samar da kayan sallah ga iya 289 wato da tara. A cikin su akwai maza 136, mata kuma 150 wato da 8, wanda wannan samar musu kayan sallah ya cinye kudin da ya kai naira 408,100. Shine in ka hada da wannan bangaren da wancan zai baka wancan 1,300,000. So wannan aiki da ake yi na wannan kwamiti akwai nasarori da ake samu shekara bayan shekara. Nasara ta farko dai shine sanya farin ciki a zukatan su gidajen da ake wato kaiwa wannan taimako din, dan idan ka halarci wurin da ake kai musu kaga yanda suke karbar abin, akwai wani nau'i na wato da'awa a ciki kamar yanda dai shine makasudin wannan kwamiti din. Sannan an samar da wato kididdiga da lissafi na gidaje da kuma wato iyalai da suke cikin gidajen a iya cikin ƙwaryar birnin Kudu na su marayun, don wasu ayyukan na daban ba iya namun nan ba, don akan samu lokutan da mutane sukan nema a basu irin waɗannan iyalan don su yi musu wani taimakon na daban. Sannan akwai kuma hawa-hawar kudaden da ake samarwa a duk shekara, kamar yadda dai aka ji a baya, daga 903,400 zuwa miliyan 1, wato da 300 da kuma dan wani abu da ya kara akai. Sannan akwai wato samar da bayanai kamar yadda dai na ambata. Sannan kuma jama'a sun karbi wannan shiri din, gaskiya ana ba da gudunmawa, ana kuma kokari, ana ba da haɗin kai dan duk lokacin da wani abu ya tashi muka nemi to taimakon jama'a, to muna ganin irin yadda jama'a suka karɓi abin kuma suke ba da gudunmawa. To wannan dai a takaice daga cikin nasarorin, tunda ba lokaci, dan matsaloli ne ba a rasawa, duk da cewa ba matsalolin gaskiya sosai, dan matsalar ba ta wuce jinkiri na wajen ba da taimakon ba, wanda yake cushe aikin ya kawo shi lokaci ɗaya. Sai kuma hanyar da ake bi a tantance waɗanda za su karɓi taimakon da kuma kai musu taimakon, saboda gida-gida ake bin su, to wannan ma da ɗan wahala a ciki su ne dai kaɗai. Don haka muke fata Allah ya saka wa jama'a da alkhairi, muna miƙa godiya a madadin malam, Allah ya ƙara haɗa mu cikin ladan. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi. Bayani duk da a taƙaice, amma kuma mai gamsarwa insha Allah daga bakin shugaba mai riƙon wato kujerar shugaba ta wannan kwamiti na marayu. Kafin mu je wurin mai girma hakimin birnin Kudu, sarkin Kudu, hakimin birnin Kudu, akwai baƙi da muke da su, wanda insha Allah ɗaya daga cikinsu wanda Malam Abubakar Musa Giya ɗaya zai wakilce su, shi ma ya sa albarka a wannan wuri. Malam, fali tafaddal.
Bismillahir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناي فالن تكين سامن كينا أولا بابا مجلسي تكين وانا مسلاتي ديكي دوكا بابا إلمي da wannan babban malami, malamina, malamin abokanan tafiyata wanda muke alfahari da shi, Dr. Abubakar Muhammad Sani Burnin Kudu, wanda mu ya shahara a wajenmu da Dr. Burnin Kudu. Wannan bawan Allah malami ne a gare ni, kuma mai wanda yake da haƙƙin tarbiya kamar yadda abokanan tafiyata kuma malaminsu ne, kuma yake da falala a kansu ta ya musu tarbiya. Mun zauna da shi a garin Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu ilimi, ya ba mu tarbiya, ya ba mu ilimi, ya ba mu tarbiya, wanda har yanzu wannan tarbiyar da ya yi mana ita ce take mana tasiri. Wannan ya taimaka wajen muka samu kanmu a fagen da'awa, muke kokarin mu karantar da mutane gurgurdun iya abin da muka sani, sakamakon nusar da mu da suka yi a daidai lokacin da muke bukatar mu samu wanda zai dora mu akan kyakkyawar hanya. Na ce muku farin ciki da aka ce wannan malami ya zauna a cikinku yana karantar da ku addinin Allah. Allah ya masa baiwar sanin addininsa, musamman sanin kansa shi kansa Allah. Allah ya buɗa wannan bawan Allah saninsa, wanda shi ne asalin tushen ilimi, kuma shi ne tushen tsoron Allah. Sannan Allah ya cusa masa sanin ya kamata a kowane irin lokaci, musamman lokacin hausuna. Ina muku farin ciki cewa idan kun kasance tare da wannan malami a majalisinsa da kuma kasassinansa, to za ku amfana a duk yadda kuke, kuma insha Allahu ta'ala ba za ku taɓe ba. Mun samu kanmu a wani irin zamani na fitintinu kala-kala, duk da musulunci fitina ta shiga cikinsa da tsohon tarihi, to amma kowane irin zamani da irin guguwa da take zuwa ta fitina, to amma galibi fitintinu, jin tsoron Allah da samun malamai masu tsoron Allah yana taimakawa wajen guguwar fitina ba za ta shafi waɗansu wanda suka samu kansu a cikin tsoron Allah ko a cikin majalisi na tarbiya ba. Yanzu mun samu kanmu a lokacin da waɗansu suke da'awar kafirta mutane ba tare da haƙƙi ba, da'awar halatta jinanan waɗansu, har ma da da'awar allantar da waɗansu. Allah shine shaida, akwai lokacin da aka yi wata guguwa ta jihadi wadda ƙasa irin Najeriya matasa da yake sun rasa ya za su yi, suna son addinin amma sun rasa ya za su yi, kun san Allah yana so ya kintsawa mutum shiriya, to sai ya masa ilhama ta neman yadda zai yi ya dace da daidai. To aka rashin dace mutum bai samu mai taransa ba, to sai je ya fada wani yanayi. Matasan Najeriya suna son addini, kuma suna son ci gaban addinin Musulunci, suna son jihadi. Guguwar jihadi ta taso daga wasu ƙasashe na duniya, sai ya zama duk wani ta'adin da za a yi wa Turawa, duk wani ta'addancin da za a yi wa kafirai, in dai da sunan Musulunci ne da sunan jihadi na Musulunci, muna son wannan abu. Muna kabbara, muna naɗawa kanmu sunayen irin waɗannan mazajen da suke irin wannan hoɓɓasa. Tun a wancan lokaci, wannan bawan Allah da ire-irensa wanda suke tare da mu a wancan lokaci, irin su Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo, irin su Dr. Jalo, sun yi ta ƙoƙarin jan hankalinmu akan cewa wannan da'awar ta jihadin fa ba ta gaskiya ba ce, ba ta Musulunci ba ce. Har mun samu kanmu a cikin wani yanayi da in mun zo Najeriya hutu, muna tunanin ta wace hanya za mu fuskanci matasan Najeriya mu fahimtar da su cewa wannan abin ba daidai ba ne. Saboda muna ganin akwai yiwuwar idan ka ce kai tsaye za ka fuskanci matasa a majalisin karatu ka ce musu abin da waɗancan mutanen suke yi ba Musulunci ba ne, akwai yiwuwar ba za ka ƙarasa darasin, ba za a tashe ka. Saboda yadda matasa suka ɗauki abin suka yarda da shi. Amma a hankali a kwana a tashi, sai aka waye gari, yanzu matasan Najeriya masu son daidai, masu son gaskiya, sun fahimci ashe wannan abin ba jihadi ba ne, ashe ba daidai ba ne ba. To tun lokacin da ba mu fahimci hakan ɗin ba, su sun riga sun fahimci hakan ɗin, kuma sun yi ƙoƙarin su fahimtar da mu cewa ba daidai ba ne. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim. Allah ya ce ya ku mu'minai in kun ji tsoron Allah, Allah zai ba ku mafita, Allah zai ba ku shiriya da za ku iya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya, Allah zai shiryar da ku hanyar da za ku iya rabe tsakanin kafirci da kuma Musulunci, za ku iya rabe tsakanin shirka da kuma tauhidi, amma sai kun ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah gaba ɗaya, in mun yi haka Allah zai nuna mana hanyar ƙwarai, zai nuna mana hanyar daidai, ko da ta hanyar irin waɗannan maluma. Malam muna taya ka addu'a, muna roƙa maka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da harshenka akan daidai, ya ƙara baka haƙuri wajen yin da'awa, kuma Allah ya ƙara maka fahimta ta addini, Allah ya ƙara maka sonsa, Allah ya ƙara maka haƙuri a cikin da'awa, ya sa albarka a cikin zuriyarka da iyalanka, Allah ya sa albarka a cikin dukkan abin da arzuta ka da shi wannan majalisi, Allah ya sanya masa albarka waɗanda suke da hannu wajen assasa wannan majalisi da kuma gudanuwarsa yau da kullum. Muna musu addu'a da fatan alkhairi, Allah ya sa musu a mizaninsu na kyawawan ayyuka. Allah ta'ala ya maida kowa gidansa lafiya. Malam Allah ya karbi ibadunmu gaba daya, ya karbi wannan aiki da kai ya sanya maka mizanin kai na kyawawan ayyuka. Allah ya dafi kokin ma gidan aljanna. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Abinda zan ambata abubuwa biyu zan ce, akwai godiya, amma kafin godiyar ina da ƴan saƙonƙuna da nake so ya zama su ne saƙon mu na rufe wannan karatu a bana insha Allah ta'ala. Yan uwa musulmi, ina mana murna da farin ciki da Allah maɗauki ya sanya mu cikin masu rai a wannan wata mai albarka na farko kenan, kuma gashi ya ƙare, akwai buƙatar kowa daga cikinmu ya duba ya ga wace fa'ida ya samu a wannan wata mai albarka. Hasara ce babba wannan wata ya shigo ya fita, mutum bai samu gafarar Allah ba. Muna fata muna cikin waɗanda Allah zai gafarta musu, kuma ya sanya su cikin waɗanda suka cancanci a ƴanta su daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna insha Allah. Darusa na tafsiri da ake yi a Ramadan, wanda al'adar mu ce mu a ƙasar Hausa, kuma ta yadu yanzu har zuwa inda ma ba nan ba hakika suna da tasiri wajen isar da sako ba guda ɗaya ba sako daban-daban zuwa kwakwalen al'umma musamman mun lura cewa al'ummar mu musamman al'ummar arewacin Najeriya al'umma ce ta sauraro fiye da kasance wata al'umma ta karatu shi yasa malamai suka fi hawa kan doron wannan platform din wannan hanyar isar da sakon ta hanyar a zauna a masallatai a watan Ramadan a karanta tafsiri waɗanda suka dade a cikin wannan al'umma da tijanmu duk sun san an dade yin wannan abu haka ake tafsiri ya danganta dai gurgudan garin gurgudan irin malamin to wannan abu hakika hanya ce ta isar da sako kuma tana isar da sakon illa dai abun tsoron shine a zamanin yanzu muna ga samari sakamakon samun wayoyi wanda akan iya amfani da su ta hanya mai kyau kuma ana amfani da su ta ɗaya hanyar tasirin waɗannan abubuwan suna ɗan raguwa ana janye hankalin mutane da wasu abubuwa ko shubuhohi ko harkokin sha'awa shubuhohi za su yaƙi asalin abin da kake a yadda da shi ne su hana ka yaƙini yana cikin babban shirin shubuha ta raba ka da yaƙini yaƙini kuma yana daga cikin asasi da ake so dangane da imanin mutum wajen abin da ya shafi alaƙarsa da Allah da imaninsa tauhidinsa aƙidarsa in har ba ka da yaƙini a kan tauhidi da aƙida to kana da matsala to shubuhohi suna nan ana yaɗa su akwai buƙatar ɗaliban ilimi a ƙara zage dantse wajen yaƙar waɗannan shubuhohi shubuhohi daga waɗanda ba su ma yadda da akwai ubangiji ba suna nan suna yaɗuwa a tsakanin masu bin kafofin yaɗa labarai yanzu wanda a wasu wuraren suna cewa shine addinin da ya fi yaɗuwa yanzu a ƙasashen yamma ana faɗa musulunci ne to amma wannan ilhadin da yaƙar addinai baki ɗaya yana tahowa yana yunƙuri yana nema ya sha kan mutane haka a kula da shi sosai amma babban maganinsa wallahi shine karatu in an yi karatu aka tsaya da gaskiya to insha Allah ta'ala waɗannan abubuwan ba za su yi tasiri ba in ka shigo cikin musulunci shubuhohi na masu bid'a ga su nan su ma suna ƙara ƙarfi wanda wajibi ne a zage dantse a shiga ƙauyuka a ilmantar da mutane mutane suna buƙatar karatu suna ƙishirwarsa suna ƙishirar a koya musu addinin nan su san Allah su san alwala da sallah da tsarki waɗannan abubuwan in ba a tashi tsaye an shiga ƙauyuka ba za mu zo wata rana mai kuka mu shiga ƙauye mu zama baƙi mutanen ƙauye su zo su kingari kuma suna zama mana bala'i a tashi tsaye sosai a ilmantar mun ga dai abubuwan da suke faruwa yanzu a ƙasar nan tamu dangane da abin da ya shafi Fulani da wasu abun yana nema ya fita daga hanya duk al'ummar da ka batta ba karatu dukiyar da take ji da ita ta ƙare to sai kaga sun shiga irin waɗannan hanyoyi a fashi da makami kidnapping da sauransu to babban sharrin shine watsi da al'umma a ɗauka ba su da muhimmanci to duk wani mutum kar mu ɗauke shi ba shi da muhimmanci mu yi ƙoƙari mu jawo shi mu nuna masa hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da kuma zan ja hankali a kansa har yanzu muna fata ya zama ya samu sauraro da kuma karɓuwa shine don Allah al'umman nan tamu mu yi ƙoƙari mu zama al'umma ɗaya babban abin da muke tunkaho da shi shine wannan musulunci duk abin da ma musuluncin ba mu duba in zai taimaka wa musulunci to mu amfani da shi ba zai taimaka wa musulunci ba mu yi watsi da shi abubuwa daban-daban sukan zo su raba kan mutane lamurra na addini aqidu wanda wannan dama da daddan abu ne ana kan kokari kuma a ja hankalin mutane babban hanyar fita daga gare shi shine a yi karatu a ilmantar a ci gaba da faɗakarwa babu barin gaskiya ko kusa ko alama amma a yi kokari a kyautata lafazi da harshe wajen mu'amala da waɗanda suka saba mana la'alla mu samu natija mai kyau su karɓi abin da yake shine daidai sannan ta ɓangaren abin da ya shafi rarrabuwar kai na siyasa ina jan hankalin musamman mu a wannan gari namu mai albarka da gari ne da Allah ya albarkace shi babbar albarkar da Allah ya masa shine albarkar dan adam ko da ba manyan masu kudi da attajirai da ake ji da su a ƙasa amma tarin al'umma dan adam a wannan garin Allah madauki ya bayar to kago in akwai wannan babban abin da za a yi kira shine hankalinmu ya zama kusa da juna mu yi kokari mu hada kanmu kada mu bari al'amuran siyasa su raba mu masu siyasa manufofin su suke so su cimma ta bangaren samun matsayin su su ci gaba da abin da za su tunda tsarin kasa ya sa dole haka za a tafi shine shugabancin to wajibi mu zama masu hankali kar mu bari waɗannan abubuwan su raba mu mai siyasa ya goyi siyasarsa kuma ra'ayin kowa yana tare da shi amma dan uwanka ne musulmi ne kuma wannan alakar ta fi muhimmanci tsakaninka da shi sama da waccan alaka din kar mu bari a raba mana kai da yaƙe-yaƙe da fada a cikin gidaje akan titi wane yana son hoton wane wane yana son hoton wane ko ina an raba mana kai wanda daga bayan su suna sabani a tsakaninsu wata rana kuma sai ka gansu sun koma jam'iyya iri ɗaya kai kuma sun barka kana ta hayaniya to ya kamata ka zama mai hankali kar ka bari a yi wasa da kwakwalwarka kar ka bari a maida kai wanda ba shi da basira a sama kuma ƙasa baki ɗaya shi ma wannan kirin iri ɗaya ne al'ummarmu tana buƙatar jagorancin da za a ja hannunsa a nuna ana tare da shi kuma sannan a shiga rayuwarsa a taimaka masa kullum mu ne a wargaje musamman mu musulmi mun lura da irin kokarin da wasu wanda ba musulmi ba suke kokarin yi a kawo harkar addini a harkokin siyasar a raba kan mutane a yi rikice-rikice saboda kawai ya zama cewa kowa ya rasa to kar mu bari a yi amfani da mu a irin waɗannan abubuwan su ma mu yi kokari da addu'o'inmu ƙasar nan ta zama ƙasa ɗaya ta ci gaba da zamanta ƙasa ɗaya duk wanda zai kokarin ya wargaza ta hanyar yaƙe-yaƙe da kawo fitintunu da zuga mutane su tashi su tawaye kar mu bashi goyon baya domin in muka bashi goyon baya ba wani muka yaƙa ba illa kanmu mu ne za mu ga tasirin mummunan domin waɗanda ake kashewa galiban in aka yi irin wannan rikici su waye su waɗancan suna da hanyar da za su tsallake su bar ƙasar ‘ya’yansu dama suna can suna karatu matansu ma a can suke haihuwa ba su da komai suna da gidaje a can wasu za ka in ƙasar ta ƙone sai su tsallake su bar mutane to kuma kullun na ƙasar nan shi ne tool ɗin da ake amfani da shi a cimma irin wannan burin to kullun ni faɗakarwa ta shi ne kar mu bari irin waɗannan abubuwan su yi mana tasiri yauwa shi yasa ɗaliban ilimi kullun shawara ta gare su ba ruwansu da harkar siyasa ba ruwanmu ba ma wannan ba ma wannan da AAA da BBB da CCC dukkaninsu ba abin da ya haɗa ka da su illa mutanen cikinsu mai aikin alheri a yi masa addu'a Allah taimake shi yauwa wanda kuma yake kokarin yin wani abu marar kyau Allah shiryar da shi amma ka zo ka zama kai kana dan nan ko ba dan nan ba wani daga cikin abin da ke lalata da'awar mutum ya sa shi ya shiga cikin yanayin da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya bar mana wannan ƙasa ta zama tsam guri guda kuma Allah ta miki shugabanninta wannan shugaban ƙasa da Allah ya bamu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya ƙara masa lafiya ya ba shi damar gyara abin da yake so ya gyara abubuwan kuma da suka fi ƙarfinsa Allah ya taimake shi akan maganinsu duk abubuwan da za a gani da mai kyau da mai marar kyau wanda wani ya ga yayi masa wani bai masa ba babban abin da za mu yi shi ne mai addu'a kowa ya zama cewa ƙasar ce a gabansa in kowa ƙasar ce a gabansa ba aljihunsa ba ba matsayinsa ba insha Allah ta'ala abubuwa za su yi kyau in wani ya ɗauki ya yi kuskure a matakin da zai ɗauka na yin wani abu la'alla wata rana wani zai zo ya gyara don haka a yi ta addu'a Allah maɗauki ya sa ƙasar ta tsaya sannan kuma kar ya zama ta wargaje da tashin hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana cikin waɗanda zan ambata don godiya ba don wai godiyar da ambatan sunan nasu a su suna buƙatar haka ba illa dai ƙarfafa gwiwa ne a ambaci waɗanda suke da hannu ba iya dangane da wannan majalisi ba da dukkan abubuwan alheri da suke gudanarwa muna fata Allah maɗauki ya saka musu da alheri na farko zan ambaci mai girma gwamnan jihar Jigawa a matsayinsa na jagoran wannan jiha da irin abubuwan da yake na taimakon addini gwargwadon yadda yake yi muna fata Allah maɗaukaki ya ƙara saka masa da alheri ya ƙara masa ƙarfin gwiwa abin da bai yi ba Allah ba shi damar yin sa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa a mizani mai martaba sarkin dutse Alhaji Dr. Nuhu Muhammad Sanusi shi ma wajibi ne mu ambace shi ba dan yana buƙatar ambace shi ba amma illa saboda kokarin da yake dai irin wannan da'iman wa abadan taimakon addinin musulunci da harkar da'awa da dukkan abin da zai sa alheri a cikin al'umma wannan concern din sa ne da Musa ce muna fata Allah madauki ya saka masa da alheri haka mai girma commissioner da ya zo mana ziyara jiya shi ma muna godiya Alhaji Bala Ibrahim da SA na gwamnati a harkar addini duk da ya tafi Umar Abba Nabi samu zuwa mana ziyara nan ba amma dai ayyukan da suke ko ina na alheri Allah madaukake ya taimake su dangane da yada wannan karatu waɗanda da'iman nakan saba da fara godewa da kuma fatan alheri gare su sune yan uwa da muke tare da sunan da suka dauki nauyin waɗannan al'amura da aljihun su da lokacin su committee da suka yi aje a karbi karatun nan akai nan akai nan akai can wanda duka wannan kokarin su suka sa kansu su suke yi babu wanda yake ba su wani abu Allah madauki ya saka musu alheri gidajen ya kafofin watsa labarai su sunna TV wanda su ba wani ne yake daukar nauyi ba da kansu suke daukar waɗannan al'amura mu ne musu addu'a sosai su ma da fatan alheri akwai gidan rediyon Rahama da Alhaji Yusuf Abdullahi Fanti ya dauki nauyi ake sa wannan karatu a kullun karfe 10 na safe ta hanyar Sautul Haqqi da suke wannan yunkuri Allah saka musu da alheri akwai gidan rediyon Pyramid su ma suna sawa akwai Alhaji Idris Musa Garki wanda shine ya dauki nauyi duk a Kano ana jin waɗannan mu a nan ba ma jin waɗannan gidajen rediyon tunda ba sa iso mana akwai Freedom ta dutse wanda shi ma mai girma san turakin dutse ya dauki nauyi akwai kuma Freedom Kano su ma karfe 7 na yamma zuwa 8 akwai bawan Allah ban san shi ba har yanzu shi ya ji labarin ya dauki nauyin karatun Alhaji Abdullahi Kantun Kwari na wani bawan Allah ne a Kantun Kwari sai dauki nauyin wannan karatu ake sawa Allah saka masa shi ma da alheri a nan FM ta Birnin Kudu Malam Khalid S. Ibrahim shi ma dauki nauyi ana sawa banda wannan akwai website da wasu bayin Allah a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi suka tsara shi da sunan yaɗa karatukan wannan makaranta ba iya ta tafsiri ba ta duka abin da ya shafi a karatukan da muke a da nan garin da dutse da kuma duk abubuwan da suka gudana dai ko lectureshi ko rubuce-rubuce sun bude sabon website shekaran jiya sun zo sun samu a dutse sun nuna min yadda abin yake kuma mun tattauna da su an ba da izinin za a iya bude website din mai son ya ga abin da yake so ya samu na abin da zai iya amfana da shi a yi wanda kuma yake zai taimaka mana nuna mana gyare-gyare da ya kamata mu yi insha Allah ta'ala duka a shirye muke addu'a da fatan alheri wajibi mu yi su ga masu wannan gida da suka gina wannan masallaci wanda kowace shekara nakan ambaci wannan wanda damar da suka bayar yanzu ku duba wannan masallaci ya zama wani markazi da duk abin da ake na da'awa yana gaba-gaba to don haka muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri Allah ya ji kan waɗanda suka gabata na manyan gidan nan waɗanda suke da rai kuma Allah madauki ya ƙara musu lafiya Allah ya sa kuma su mutu da imani Dr. Muhammad Rabi'u Yahaya gudunmuwar da ya bayar kwanakin da bana nan shi ma duk dama da yake gidansa ne aikinsa ne kuma haɗin kai tsakaninmu dama yana nan tabbace Dr. Ilyas Yahaya dukkaninsu waɗannan bayin Allah da kuke gani ƙarfin gwiwarsu da ƙarfafawar da suke yi shine babban sakamakon da yasa kuke ganin ayyukan da kuke gani muna fata Allah madauki ya saka musu Allah ya yassare musu abinda duk ya kuntata a rayuwarsu ta addini rayuwarsu ta duniya da dukkan abubuwan da suka sa a gabansu mai girma sarkin kudu muna godiya halartar wannan wuri da jakadan sulhu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alheri da dukkan wanda ya zo sawa'un sauraren karatu musamman dama ni na fi yabawa da kuma godiya ga waɗanda suke karatun nan kullum ba sa fashinsa wannan suke wannan ba don komai ba illa don ƙoƙarin su amfani kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri da dukkan 'yan uwa da suke ta damuwa da ɗauka da recording da kwamfuta da sauransu da abubuwan ana yin su ne domin cimma wannan buri. Buri kuma shine saƙon addinin Allah ya isa zuwa zukatan mutane, in an karɓa mu samu lada, in ma ba a karɓa ba mu samu lada. Domin dama babban sababin yin wa'azi da ilmantarwa shine ka samu ladan, ka samu dacewa, ka samu taufiki a wurin Ubangiji, ba kawai dole ai aiki da abin da ka faɗa ba. Muna fata Allah subhanahu wataala ya bada dama a dukkan abin da muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladansa. Abin da yake kuma akwai kuskure a cikinsa, Allah ya samu gane kuskuren mu canza shi mu gyara. Kuma idan babba ne da yake za a iya rubuta wani abu na laifi, akai Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.